sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 7 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alkhairi daga mutanensu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jihohin nasu. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai, inda a wannan karan ta dira a kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma. A yau Juma'a ne ma'aikatar baitulmanin Amurka ta bada sanarwar saka wannan sabon takunkumi akan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39, waɗanda ta zarge su da cewa suna mu'amala da rundunar sojan kundin bala na Iran. Rundunar da ke da muhimmanci a ƙoƙarin Iran na mallakar makamai masu linzami da na nukiliya. A cikin watan jiya ne dai gwamnatin ta Amurka ta aiwatar da cewa wannan rundunar sojan kundin bala ta Iran ƙungiyar ce ta ta'addanci. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugabannin gwamnatin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin ƙungiyoyin 'yan adawa na ƙasar a ƙoƙarin da yake na sulhunta rikicin da ke tsakanin ɓangarorin biyu, wanda suka yi tun bayan da aka hamɓarar da tsohon shugaban Sudan da ya daɗe a kan karagar mulki Umar al-Bashir. Jim kaɗan bayan ganawarsa da shugabannin, Abiy ya ce akwai buƙatar dukkan mutanen Sudan da suka haɗar da sojoji da jagabannin ɓangarorin siyasa, duk kowa ya nitsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da ƙasar a kan teburin turbar dimokuraɗiyya. Sai dai har ya zuwa yanzu ba wata alama da ke nuna cewa sojojin da jagabannin ƙungiyoyin fararen hular na dab da komawa kan teburin shawara. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Vanguard da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar saka ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin da rediyo ta AIT. A yau Juma'a ne alkalin babbar kotu ta Abuja Ian Ekong ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwa yadda suke. A jiya ne dai hukumar ta NBC ta sanar da dakatar da cibiyar watsa labarai ta DAR, wacce ta mallaki tashoshin na AIT, a bisa zargin cewa tana watsa labarai da rahotanni da ke iya tada zaune tsaye. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a ne Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya, wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da riƙe wannan mukamin har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za ta tsayar da sabbin shugaban zuwa ƙarshen watan Yuli. Amma kafin nan za ta ajiye iko a kan duk wani batu da ya shafi ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda aka ɗeba ma lokaci har zuwa 30 na watan Oktoba na bana. Prime Minister da zai maye gurbin mai na da ƙasa da watanni biyar ya yanke shawara ko zai ci gaba da fafutukar aiwatar da shirin mai na jirkin tafi cewa daga kungiyar tarayyar Turai ko kuma su bar EU ba tare da wata yarjejeniya gaba ɗaya ba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce a kowace rana mutane fiye da miliyan ɗaya a duniya ke wayar gari shiga suna ɗauke da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i. A cikin rahoton da tabbatar da shi jiya Alhamis na nazarin da ta yi kan lamarin, hukumar ta ce tsakanin kowane gungun mutane 25 a duniya kullum ana samun akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da akalla ɗaya daga cikin cututtuka huɗu da ake samu ta hanyar jima'i. Rahotannin na WHO ya ce a shekarar 2016, wacce ita ce shekarar ƙarshe da aka yi nazarin a cikinta, akwai mutane sama da miliyan 376 a duniya da ke ɗauke da waɗannan cututtukan, waɗanda kuma shekarunsu suka kama daga 'yan shekaru 15 da haihuwa zuwa ga masu shekaru 49 a duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alheri daga mutanensu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jihohin nasu. Da ya hada da fannin ilimi, tattalin arziki, kasuwanci da kuma fannin matasa. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Masu azancin magana kan ce yabon gwani ya zama dole, inda suka kara da cewa alhar taba ba ta sai da kanta sai yajinta. Malam Garba Hero Ganau Dal Gombe, mai bibiyan ayyukan da hukumomi ke gudanarwa ne, ya yi tsokaci dangane da irin abubuwan da tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo ya samarwa gombawan.
Mai girma Ibrahim Hassan Dankwambo, irin aikin da yawa jihar Gombe, idan ka dubi makarantu kamar santarar lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo, sau uku yana tambaya ya ce nan primary ne, aka ce primary ne sai dai tambaye sau uku. Sannan idan ka dubi ED akwai asibitin da aka je aka bude. Idan ka dubi conference da aka yi na hanyar Bauchi, kai kanka ka san Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi muhimman aiki da kuma taimakawa 'yan kasuwa da Gombe ta ci gaba fiye da duk yadda baka tsammani. Sannan idan ka dubi matasa, irin taimakonsu da aka yi, suka yadar da adda, suka daina kalare, aka zo aka yi musu marshal, aka yi marshal na Jos, aka yi marshal, babu irin abin da bai kulin ɗan Gombe lokacin da aka bata ana cikin tashin hankali. Aka zo aka zauna lafiya. Makiyan zama sai da ya dawo su ne masoyansa, saboda hakuri da irin nasa. Domin a jihar Gombe, irin ciyar da jihar Gombe da mai girma gwamnan Gombe tsoho ya yi tulba kenan, ban yi tsammanin a shekaru nan gaba za mu samu wanda zai kitsa irin abun da tulba ya ba idan muka cire adawa. Idan ka dubi kuma bayan gari, ka dubi hanyar Duku, akwai wata tasha da ya shimfiɗa ta international. Don haka gaskiyar magana shine, in dai aiki ne a arewacin Najeriya, har yanzu ba a samu gannan da ya aikin da Ibrahim Hassan Dankwambo ba. Idan ka dubi ruwa, maganar ruwa na Hashida, wanda ya gada, wanda Hashida ya kirkiro shi, ya zo ya wayarin ɗin ruwan na Duku, Kwani, har Bojude, wanda ya binne fayo saura kawai a kaddamar da injin wuta da aka kawo, ana son aka gama shi ya fara turo ruwa ya wadaci cikin jihar Gombe. Saboda haka babu abin da za mu gaya wa Dankwambo irin ciyar da Gombe da ya gaba, sai dai mu masa fata na alheri. Kuma ina kira ga sauran gwamnoni su yi koyi da irin ayyuka da Ibrahim Hassan Dankwambo ya, da kuma hakuri da jajircewa akan matsayinsa.
Idan muka waiwaci jihar Bauchi kuma, marigayi Alhaji Abubakar ta tare Ali ne shi ne ya yi fice dangane da irin ayyukan da ya samar a tsohuwar gwamnatin Bauchi da kuma Gombe, kamar yadda Alhaji Ahmed ya yi tsokaci a kai.
Ta tare Ali shi ne mutumin da ya yi ayyuka wanda ya tsara jihar Bauchin da har yanzu ake fara data, ya tsara ta kowace masarauta da ke jihar Bauchi da Gombe, da baki ɗaya ba inda bai ci gaba ba. kowanne ya tsara musu aiki da ko'ina ya kai musu sokata secondary, ko'ina ya kai musu asibiti, ko'ina ya kai musu hanya, dukkan kasashen hakimai ya kai musu. Tawar tatare ne ya yi tsinka har gwamnonin da suke kai yanzu kokarin karasa ayyuka da tatare ya shata suke. Kaga akwai stadium a Bauchi wanda tatare Ali ya fara sa foundation har yau ba ma karasa ma aikin wannan stadium ɗin ba, yana nan wajen gen village ɗin nan. Sannan tatare Ali shi ne wanda ya gina makarantun secondary 64 a lokaci guda, shi ne wanda ya yi estate na gidaje. Kaga akwai Ibrahim Babu housing estate, akwai Bello Khalil housing estate, akwai Tafawa Balewa housing estate, wanda a lokaci guda ya wannan estate ɗin guda uku, kuma shi aza sashin tambari ɗin da Arad Ma'azu ya zo ya ƙarasa, da sashin gida 2000 da Arad Ma'azu ya ƙarasa duka shi ya yi su. So duk gwamnonin da suka zo suna bin footpath na development na tatare ne. Ina kuma wanda ya mulki in ka kwalta a birnin Gombe za ka ganta a birnin Bauchi, za ka ganta a birnin Miso, za ka ganta a garin Azare. Shi ya fara kawo kwalta da wutan layi a cikin garuruwan nan wanda har yanzu ba a sako ina har Gombe sai in ka je yanzu ana magana aikin tatare. To gaskiya ba wani gwamnan da ya gaske ayyuka da takar makamar na shi tatare a yau. Tatare yana gani aiki wa mutane, yana musu service ne, yana yin aikin da aka zaɓe shi ne. Wa gwamnoni yanzu kuma suna gani su maka aiki kamar sun maka alfarma ne.
Yohab Muhammad Nura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum, kuna magana da Garba Yale daga karamar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya.
To Malam Garba, muna jinka.
Alhamdulillah, gaskiya na dade ina neman ku a wannan layi ban same ku, amma na ma Allah godiya da na same ku a yau.
To alhamdulillah, mun ji daɗi da ka same mu.
a da farko zan yi tsokaci ne akan shugabannin siyasa na karamar hukumar Lera a gaskiyar magana da ba su yi mana adalci. Mun gode wa Allah da gwamnatin PDP ta wuce bisa adalcin da ayyukan da su yi mana. Amma a tarihi karamar hukumar Lera a yanzu jam'iyyar APC ta kafa tarihi, azuminmu hudu, shekara hudu ba mu da wuta a karamar hukumar Lera, sai ba mu samu saboda ka wallahi wallahi mun yi kuskure. Mun yi nadama a kan zaben jam'iyyar APC musamman a karamar hukumar Lera. Da fatan kuna nan lafiya, Allah ya sa ku tashi lafiya daga Garba Yello kayar da karamar hukumar Lera jihar Kaduna Najeriya. Na gode.
To Malam Garba, godiya muke. Yanzu kuma sai daga jihar Yobe, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna tare da shugaba Abubuwan Zamkasuwa ta Maturu.
To shugaba Abuba, muna jin ka.
Yauwa, masha Allah, yau Juma'a zan bayyana ra'ayina musamman dangane da gwamnati na ta jihar Yobe. Kungiyar zaɓuɓɓuka da taimakon juna ta jihar Yobe tana mika godiyarta ga zaɓaɓɓen gwamna Alhaji Mai Malabuni. Sannan kuma muna mika masa godiya kwarai da gaske bisa wannan shugabanci da Allah ya bashi. Wato mu dai 'yan jihar Yobe, musamman ma 'yan nan cikin garin da Maturu, akwai wasu abubuwan da suke damunmu wanda na aikace-aikace, musamman kamar kasuwar da Maturu wanda muke kiranta Sunday Market. To a gaskiya wannan kasuwa ba a gina take ba, tunda aka samu jihar Yobe ba mu da kasuwa a nan cikin garin da Maturu fitacciya guda ɗaya wadda za a ce wannan kasuwa ce ta cikin da Maturu helikwata ta faduwar jihar Yobe babu. To muna mika masa kukanmu ga zababban gwamna da ya duba wannan kasuwa ta da Maturu, ya mana kasuwar zamani wadda daga wasu jihohin ma za su zo su kama branch, kuma matasan cikin gari za su zo su samu gurin da za su yi kasuwanci da makamantansu. Sannan kuma muna mika masa kukanmu dangane da makarantu a ƙara mana ilimi, sannan kuma asibiti a ƙara mana ma'aikata da kuma a gina mana asibiti. Sannan kuma a nan cikin unguwar Nainawa makamanta junction a gaskiya yanzu da manati, kuma wato an zuba mana birji daga taking point na makabarta zuwa makabarta. To gaskiya yanzu da manati idan za a kai gawa, wallahi sai an tattara kafar wando, an shiga cikin ruwa da gawa, wani lokacin ma gawar za a cire a makara haka nan a mota a tafi da ita saboda babu hanya. An zuba mana jan birji, to ya kamata da Allah shugaba Mai Malabuni ya duba wannan hanya ta mu ta makabarta.
To shugaba Abuba Wanzam, da fatan sun ji wannan kuka naku. Yanzu kuma sai daga jihar Plateau, salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Alhaji Babaji Mai Gwanjoje, Plateau Kandahar.
To muna jin ka.
To a game da bayani na yau, a game da mu yaran Plateau, wai mutum sai kalli dan uwansa Bahaushe sai ce mai wai dan kirani, su kuma yan jirgin sun ki sana'a. To muna kira a gare su don Allah an gina babbar kasuwar, su wa kansu fada su yi sana'a, ba su dinka ta masanci suna bingigin 'yan siyasa ba, suna ƙarya. To saboda haka kuma akwai mu wanda muka suna taimako a jihar Plateau, kamar Awal El Mansur da Manir Balau da wannan yau dan gidan Garba Mai Akwala da wannan Alhaji da Suki Salu Lakande. To su da suke kusurgowa da suke ƙarya su injins ne, siwa kansu kiyamun ne su daina tumasanci a gindin 'yan siyasa, su wanke riga suna zagin mutane suna cewa 'yan cirani ne.
To mun gode Alhaji Babaji. Yanzu kuma sai daga jihar Niger, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Gode a can ba.
To Ibrahim Mai Wankin Hula, muna jin ka.
Eh, ni abinda nake tafe da shi game da ainihin san su ne da suke zanga-zanga a kan kwaɗayin demokuraɗiyya. To zan gaya musu kaɗan ko kuma mu sanar da su da kaɗan daga cikin abin da demokuraɗiyya ta ƙunsa. Don saboda wannan zanga-zanga da suke da kashe juriya da suke yi, to wannan mulkin da suka rabu da shi na Umar Albashir yanzu za su rasa ainihin dukkan wasu ayyuka na cigaban rayuwarsu da ƙasarsu gaba ɗaya. Abin da muke ƙara ja musu kuri a kai kenan, don insha Allahu idan muna a raye, idan suka ce dole demokuraɗiyyan ne suke buƙata, to sai sun kuka da hawayensu, saboda dukkan wani abu na cigaba za su rasa shi. Sannan kuma ra muku barka da sallama a katan gidan rediyon VOA da sauran dukkan masu bugun muku waya da masu sauraron.
To mun gode Ibrahim Mai Wankin Hula. Yanzu kuma sai jihar Taraba, da wa muke magana? Assalamu alaikum, da wa muke magana? To masu sauraro, yau fa kofa a bude take, za ku kira ku bayyana ra'ayinku, za ku kira ku bayyana batutuwan da suka sha muku kai, kuma lambar da za ku kira. To mun samu kira daga jihar Kebbi, da wa muke magana?
To assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arabu Asara da Kebbi State. To mu da ke san zuwa goda da ɗan kasuwan Ali Biro an ne san ba. Bisa taimakon da yake yi, ya gina babban masallaci na Juma'a a garin Kamba, mu ma nan wasu go yanzu haka ya ba gari guda mu yi ma masallaci mu kanci. To muna yi Alhaji Kabiru an ne Kamba guda bisa ga ayyukan da yake ma talakawan mu jihar Kebbi. Muna gode mashi, muna gode mashi, Allah ya ƙara ci gaba. Allah ya taimaka.
To mun gode Shehu Arba. Mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Gombe. Da wa muke magana? Assalamu alaikum, da wa muke magana? Hello, muna jin ka.
Kuna tare da Musa Muhammad ne daga Kaltungo, jihar Gombe.
To Musa Muhammad, muna jin ka.
Ni ra'ayina shine da zan bayar a yau shine zaɓaɓɓen gwamnan mu na jihar Gombe, wanda Allah ya ba wa shugabanci Alhaji Inuwa Haya, Allah ya taimake shi ya dafa mishi, Allah kuma ya sa mulkin nan talaka zai amfana da wannan mulki da ya Allah ya bashi. Na gode. Ina Musa Muhammad daga Kaltungo.
To Musa Muhammad, mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta sai kun sa alamar ƙari, wato plus, a gaban lambar. Yau kofa a buɗe take, za ku iya kira ku faɗi batutuwan da duk suka sha muku kai. Mun sami kira daga jihar Kebbi. Da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Dike Kamba, iya Zango Kamba, jihar Kebbi, Najeriya.
To Alhaji Aliyu, muna jin ka.
Wato ni ra'ayina ina magana ne game da irin halin da talaka suka shiga nan Najeriya, wanda yake dai ba abin da ya kamata illa mu koma ga Ubangijinmu Allah mu roƙe shi sauki. Saboda mai yawancin abin da yake faruwa ga 'yan siyasan mu, wasu mutane ne da muhimmin abubuwan da suka dama shi ne suka saboda haka ba wani wanda zai ce zan talaka in ban da Allah. Saboda haka da shi yasa Allah yake mana ruwan sama, in ban da shi ba wanda ya sai ma duniya ruwan sama, saboda haka mu koma ga Allah mu bar komi Allah shi mana. Saukin ya gyara mana wani abubuwan suke damu Najeriya da Boko Haram da kuma abin da ke damu mu a Zamfara. Allah ya mana saukin shi, Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya, Allah ya taimaki talakan Najeriya da Najeriya gaba daya. Assalamu alaikum.
To mun gode Alhaji Aliyu, mun gode. Yanzu sai kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Alhaji Lawal Hassan Saminu ka.
To muna jin ka.
Yawa, akwai wani malam Allah da ya yi magana kan maganan wutar lantarki a Bora Local Government. Bai gama ba kuka yanke shi. Saboda haka maganan wuta a Bora Local Government fiye da yanda ya faɗa ma babu wutar. Kuma sannan su zumbuɗawa mutane kuɗi yanda suka ga dama. Yawa, ita wuta kuwa abin sayarwa ne. In ka saya, an sayar maka, in an sayar maka a karɓi kuɗinka, in ba a sayar maka ba. Ba za a karɓi kuɗinka ba, amma mu a lera lokar damman in an sayar maka ma a karɓi kuɗinka, amma ba a sayar maka ba ka bada kuɗi ka bada kuɗi kila. Saboda haka nan ne muna jin hankalin waɗanda alhakin musulmi ke hannun su, da har ba su gyara mana wuta. Da har ba su gyara mana wuta, ya kuma ka ta wuce nan ba mu wuta a lera lokar damman gaba ɗaya.
To mun gode Alhaji Dere. Yanzu mun samu kira daga jihar Adamawa. Da wa muke magana?
Kuna magana ne da Maiwada Mai Kada daga garin Ganye.
To Maiwada Mai Kada, muna jin ka.
Maiwada Mai Maciji da Kada, ra'ayina shine akan wani bawan Allah da yazo banta, yazo cikin ganye mai suna Ciro Man Ganye. A gaskiya ya yi ma mutanen ganye alheri. Muna miki fatan alheri nan zuwa gaba. Ko gwamna zai fita Adamawa in Allah ya yarda muna tare da shi, domin ya yi ma mutane alheri zuwansa Ganye.
To mun gode Maiwada Mai Maciji Mai Kada. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 54. Ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. Kulakulak din kasar Jamhuriyar Kamaru guda 18 za su fara taka leda suna La Liga bayan sun kwashe watanni hudu suna hutun dole kasancewa matsalolin da hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru FKF ta shiga na harin kudaden da za su gudanar da gasar. Coach Sulemani ya yi mini karin haske.
Malam Awal Garba, abinda zan yi ce maka komai na tafiya. Ka san tsare-tsaren lokacin da ya dauki wannan magaran shugaban kwallon kafa na Kamaru ya samu akwai matsaloli da yawa wanda zuwa ga yau ya wawware wannan matsalan, kaman akwai su club kaman Canon, Tonnerre, Dynamo, Panthère duk suna da matsala. To ya samu ya wawware wannan matsalan, insha Allah za fara buga kwallo daga gobe ran Asabar za fara buɗe wasan Liga Professional du Cameroon. Ba shakka Kamaru ta sa ido a kai kuma ta ce za ta tallafa musu saboda a ga an cimma buri bayan kwace mana gasan kwallon nahiyar Afirka. Gwamnati kan ta ce za ta dafa musu baya, za ta ba su kuɗi kaman da ta saba bayarwa, ma za ta yi ƙari. Za ta yi ƙarin kuɗi don a samu a ga an cimma buri, komai na tafiya da kyau. Kuma kwallon kafan Kamaru ya fita cikin matsalolin da yake samu a kowane lokaci na su club da su wa'ensu masu so a gansu. In dai aka wawware wannan duk matsalan, buri na inga ka kwallon Kamaru ta ɗauko komai sabo kaman da ta saba yi a lokacin da ya wuce kucin da suka wuce baya.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
To Zahra ga labaran a takaice. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai, inda a wannan karan ta dirawa kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma. A yau Juma'a ne ma'aikatar baitulmanin Amurka ta ba da sanarwar saka wannan sabon takunkumin a kan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugabannin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin kungiyoyin 'yan adawa na kasar a kokarin da yake na sulhunta rikici da ke tsakanin bangarorin biyu, wanda suke yi tun bayan da aka hambar da tsohon shugaban Sudan da ya dade akan karagar mulki Umar al-Bashir. Jim kadan bayan ganawarsa da shugabannin, Abiy ya ce akwai bukatar dukkan mutanen Sudan da suka hadar da sojoji da jagabannin bangarorin siyasa duk kowa ya nitsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da kasar akan turbar demokradiya. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yawa tashar talabijin ta AIT da Radio Repower.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Legas Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.